بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد مسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجم لسايك سادعا ونشري نا رمضان وطن البركة na yau Litini 21 ga watan Ramadan shekarar 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo daidai da 3 ga watan Mayun shekarar 2021 miladiya. Yau shirin namu ya samu halartar Dr. Muhammad Ahmad Baba, wanda shi ne babban limamin masallacin ASD da ke nan unguwar GRA. Asalamu alaikum
da isowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaikum, ka san yanayin yadda shirin yake, akwai fatoyi waɗanda da su ake farawa.
Na'am.
Mu tafi ga maudu'in da muka ɗauka na uzurorin da ka sa ya ake azumi.
Kai.
Wanda shi ne maudu'in da malam zai mana nasiha a kansa. Amma kafin mu tafi ga tambayoyin, akwai fatan alkhairi da muka samu daga Aisha daga Badarawa, Ummi daga Rigasa, Fatima daga Sabon Gari, Binti Shahid daga Rigasa, Hamza Rayyan daga Kyauta, Haruna Bature daga Kinsulau, Abba Mai Aski daga Ungwalini, da Umma Han ita ba ta sako daga ina ba. Na kanta lambu a ciki akwai Al'ami daga Hayin Tammani, shi yana addu'ar ne Allah ya
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa, sa'annan kuma ya sahale masa hanyar da zai samu ya wannan aure. Amma ɗan shawara ce, idan a yanzu halin da yake ciki ba yi da abin da zai iya yin aure, to a musulunce ba ya halatta ya nemi budurwa, ya ce ya yi kamu zuwa lokacin. Saboda fadan Allah maɗaukaki da yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlih, wa'anda ba su da damar yin aure su kane. Kaga nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lamil amr yadullu 'ala alwujub. Malaman usul fiqh suna cewa wan nahyi mujarrad 'an alqarina yaqtadi at-tahrim, hani idan babu wata ƙarinan da ta rage mata ƙarfi ko hukuncin ta haramu. Shine Mujahid bin Jabar yake cewa huwa ar-rajulu an yara imra'atan fayashtahiha falyu'ud ila ahlihi in kana lahu ahl wa in lam yakun lahu ahl falyanzur fi malakuti as-samawati wal-ard hatta yughniyahu Allahu min fadlihi. Saboda haka idan mutum na da mata ya koma, in babu ya ce to sai ya daga kai ya kalli sama, was-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal-ardha farashnaha fa ni'mal mahidun, sai ya ce to fa tabarakallahu ahsana al-khaliqin, balle ya ce to yawwa irin wanda nake so kenan, bari in yi kamu. Ya yi haƙuri, akwai miliyoyi irin su da suna nan jirgi. Saboda haka lokacin da Allah ya ba shi dama, yana da kuɗi a hannu, to sai ya yi,
sai ya nema. Na'am. To akan kullahu mai tambayar farko, kunci masu tambayar farko, akwai Abubakar Sadiq daga Rigasa da Iyal daga Kinkinau.
Na'am.
Sun ce wasu ina hukuncin mai azumin da ke istina'i?
Hukuncin mai azumi da yake istina'i, akwai zantuttuka na malamai a kai.
Na'am.
A fatawar da gida Malikiya kenan suke badawa, cewa hukuncinsa akwai kafara a kansa, kuma sai ya rama azumi guda ɗaya saboda ya fitar da maniyyi, kuma daga cikin abin da ke karya azumi ita da maniyyi. Saboda hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin al-Qudusi wanda Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce Allah madaukaki ya ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, ya bar cinsa, ya bar shansa, ya bar sha'awansa saboda ni. Kaga anan wannan hadisin sai nuna sha'awa yana daga cikin abin da yake karya azumi. Sa'annan al-muhaqqiqun daga cikin malamai suke cewa wato shi istimna'i ba yana jawo hukuncin kafara bane, tunda malikiya da suka fadi sun fadi ne saddan lizzariya dan a toshe kafa kada mutun ya ci gaba da irin wannan da kuma sarkaci da wauta da mutun yake a irin wannan wata mai alfarma a ce yayi wannan aiki tunda azumi yana karya garkuwar sha'awa ta dan adam ne suka ce saboda haka dole sai yayi kafara azumi 60 wannan ya rama guda daya ya kece hurumin wannan wata to shi kuma almuhaqqiqun suna ganin a'a tunda doka ce ta Allah ba zai yi wa daurawa mutum abinda ba Allah bane ya ce yayi kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ba saboda haka su suka ce hukuncin da ke kansa azumin sa na wannan ranan ya kare amma fa yayi laifi babba wanda wannan dalilin zai iya kawo masa shiga wutar jahannama tunda yayi kabira lin kaza ila zunub suka ce a dauke shi a wannan kaida kuma shi ne yafi inganci ya fi karfi saboda haka in yayi to ya cancanci in ya mutu a haka bai tuba ba a jefa shi wuta amin
akwai ummi daga gasa ta ce wanda ta tashi da azumi bayan daukewar al'adarta
no
da aka sha ruwa ta kewaye haka sai ta ga wani ruwa kasa kasa haka ya zubo mata da hukuncin azumin shi na wannan ne
ai azumi kuma al'adarta ya dauke to ta ga wannan kasakasan na'am as-sufra wal kudara kenan wanda ummu atiya tace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kida ya shi daga cikin haila wato wannan ba komai bane azumin ta nan ta ci gaba da ibadanta kuma Allah ya karba mata
sai Fatima daga sabon gari yace matan da mijinta yake ta aje azumi sai da damina ta rama don wato tana kana gaita idan ta dauki azumi za ta yi mishi biyayya kan haka
ne idan miji ya ce wa matarsa tana galabaita saboda idan ta yi azumi ta kan wahala ba ta iya yin komai tana kaiwa da kyar wannan yayi kama da nassin da za mu tattauna a kansa a ciki shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin anan za a duba me dalilin da yasa ya ce maka haka idan ya zama na cewa ba ta iya kaiwa ne da kyar wani lokaci sai an yayyafa mata za ta iya shiga wani hali na lafiya to ba ma miji ba musulunci ya mata rangwame a wannan hali a haji saboda halin da take ciki sai karama a wani lokaci tunda ba dan shin lafiya bane ya jawo mata a yanayin ta ne ta kan galabaita da sauransu na'am saboda kila saboda zafin rana da makamancin haka
akwai Hamza Riyan daga Kyauta
na'am
shi abin da yake cewa fitar mali na bata fitar mazi afwan na bata azumi tabbar ta daga ko kenan
na'am
sannan yace wannan ya manta bai yi la'asar ba sai ya bi magariba
in ya tuna la'asar ɗin kawai zai yi ko ku sai ya jere su na'am fitar mazi baya karya azumi magana mafi inganci duk da mu a gida fatawar malamanmu na gida shine malikiya kenan cewa yana karya azumi tunda ai wancan hadisin da muka kawo a cikin karatu hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito sai manzo Allah ya ce yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu kuma mazi baya zuwa sai da sha'awa saboda haka malikiya saboda sabon dizari'a wato toshe kafa da aba mutane dama su dinga yin barna yanda suke so suka faɗi haka dan kukun mutum ya ji hukuncin sai ji tsoro ya ce ba zai yi ba eh amma a mafi magana mafi inganci bai karya azumin ka ba sai dai ya rage wa azumin salada inda azumin kamewa ne daga ci da sha da kuma sha'awa to kuma kaga fitar mazi sha'awa ne ya jawo shi
sai mai tambaya ta da a tambayar ta da ba ko kun ce tambayar ka ce inda Hamza ne ko
na'am
eh wanda ya manta da al'asar bai yi ba sai da ya zo ya bi magariba daga baya tuna
sai tuna abu ne mai sauki
zai yi ko ko zai
je eh a'a la'asar din kawai ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce man nama 'ala as-salah falyusalliha idza dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik duk wanda ya manta bai sallah ba ko bacci ya dauke shi lokacin da ya farka ko lokacin da ya tana iya sallaci wannan sallan babu wata kafara sai haka to wannan sallar kadai zai na'am
sai Abdurrahman daga unguwar Ma'azu da shi da Muhammad Salih shi bai sako daga ina ba tambayar na cewa ne ya hukuncin wanda ke shafa'i da wuturi idan an yi tarawihi sai ya bar wuturi ta yakan yi shafa'i kai kadai in an yi tarawihi sai ya bar wuturi sai ya yi tahajjud ya hukuncin haka amma shi Muhammad Salih abin da yake magana a kansa shi ne abin da ya shafi sallar tarawih ana masa du'a'ul istiftah ko wace kabbara an sanyi an fara raka'a biyu na sai ayi wannan addu'ar koko dai kawai za a yi ci gaba ne kawai
eh za a yi mata
na'am
sa'annan kuma shi maganan yin wuturi akwai wata matsalan da ya kamata a ce an dan haskakawa mutane
na'am
shine fahimtar shafa'i da wuturi ita fa ibada wuturi haka manzo Allah ya kira ta wuturi da kira ta shafa'i da wuturi
da wuturi
sai dai tasirin littattafan mu da muke karantawa na fikihu sai a ce shafa'i da wuturi su kuma yawa ita ma yawa to wannan yana daga cikin kuskuren da muke samu sai muka dauke shi sai kai wani sabon niyya wai sunan wani shafa'i sannan wuturi sunan ta wuturi saboda haka su malaman fikihu da suka yi bayani kaifiyar suka yi magana shine ake kira shafa'i duk sallan da kai ta raka'a biyu shine ake kira shafa'i wato siffar sallar ba wai ana nufin niyyar sallar ba to mutane da yawa suna da wannan dan rudanin a wajen fahimta saboda haka abin da yafi dacewa kai sallar tare da limami har yayi wukirin sa ya fulada kamar hadisin wato Imam Ahmad lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sallan wato tarawihi har zuwa wajen kusan 12 dare dan da kaman a farko da yake farawa da ya ja sai sahabbai suka ce ya rasulullah law atmamta lana baqiyatu laylatina da ka cika sa mana ragowar dare tunda an kai shi an kai shi to me ya rage zarce mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi shine sababu urudul hadith yace man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylati duk wanda ya salla tare da liman liman ya karkare sallar kaga kai da kai yanke kaga liman bai karkare
da kai
ba bai karkare da kai ba sai ce kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta ma wannan mutumin yayi qiyamul layli wa baqiyatu laylatihi da ragowan ma in ka je cikinka to alhamdulillah kana nan a ciki kuma kana daga cikin wanda za a kida ya ka idaran laylatul qadr ne kuma ka same ta
to sai mai tambaya ta daga Bali mai shago daga Rigasa
na'am
yace wanda ke da tsoho da bai iya yin azumi ya zai kiyar
na'am
ake kiyar da wannan abin da wato madad na shi wannan tsoho da bai iya
mutumin da ke da dattijan da baya iya azumi saboda tsawancin shekaru an ba shi zaɓi ne guda biyu zaɓi na farko kowace rana idan ya kai ya fitar da mujannabi guda ɗaya ga wannan dattijan to a wajen fitarwa yana da shi ma zaɓi biyu zaɓi na farko ko dai ya ba da ɗanyi abincin abincin da mutanen inda yake rayuwa suke ci ya ɗauki mujannabi guda ɗaya ya ba da idan ya ba da wannan ya yi kuma ya ga dama ya ɗauki abincin mutum ɗaya wanda ya dafa a gidansa wanda shi yake ci ba wanda ake ba almajiri ba a'a abincin da shi ma ya dafa zai ci sai ya kira mutum ɗaya miskini mabuƙaci ya ciyar da shi wannan abincin idan ya yi haka ya yi kaga wannan ɓangaren kenan in kuma ya ga dama ya jinkirta ciyarwan har sai ranar da aka kai ƙarshe na azumi in 29 aka kaya to a rana ta 29 sai ya tattara mujannabi guda 29 ya bada in kuma abinci ne sai ya tattara mutane 29 ya ciyar da su a lokaci daya wannan ya faru ga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa kamar yadda ya zo a cikin wato hadisin Imam Tahawi a cikin sharh Mushkil al-Athar lokacin da akwai shekarar da Anas bin Malik yayi rauni baya iya yin azumi saboda shekarunsa ya ja mu Anas dan Malik ya rufa shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kusan sahabban karshe da suka rasu saboda shekarun sa ya ja ya tsufa sosai to a shekarar ya gaje yin azumi saboda tsufa sai wannan ya tattara ya bada sai kuma a shekarar sai ta fada cewa an yi azumi 30 sai ya tattara mudunnabi guda 30 ya bada to kaga mutum yana da zabi a wannan duk wanda yayi ya halatta
sai Fatima daga Rigasa ita amin take cewa duk da ciwon da ke abin wato akwai wanda duk da ciwon da ke damunta mijinta ba zai taba gaishe ta ba dai cewa ya jiki you know irin da waɗannan
na gani
ba zai tsaya jikin ta ba
na'am
sai ta in ya neme ta ta ki ita ma ta yi laifi
ba akwai ka'idar da malamai suke cewa al-khata'u yuzal wa la yuzalu al-khata' bi khata' ana gusar da kuskure amma ba a gusar da kuskure da wani kuskuren shi yayi kuskure kuma idan ka bincike kuskuren yana iya zama kila yana da silsila daga gare ta cewa kila ita ba ta gaishe shi idan bai da lafiya ko wani abu ya same shi ba ta masa jaji baya kaza akan namiji wani lokaci yana da ruku yace to shi ma sai ya rama to ban sani ba wallahi a'lam kuma yana iya yiwa dabi'a ce jibiliya tasa shi baya wannan ki kaga in wannan ne wannan ya zama yayi kuskure kuma babu tausayi tare da shi kuma daga cikin alaƙar aure Allah ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sa kauna da soyayya tsakani to in kuwa akwai kauna da soyayya kaga bai kamata a ce ta yi rashin lafiya bai ce mata ya jikinki ba ya kike da sauransu wannan yana daga cikin abin da ke bukatar mata har ya iya sa zuciyar mace ta kikashi ta ji ba ta tausaya wa mijin a nan ya yi kuskure bai dace ba sai dai idan tana da wani hanyar da za ta iya kafar da shi cikin tausasawa kada ta gaya mai maganganu masu taushi da zai iya sa ya gaza fahimtarta inda akwai alaman wato rashin tausayi a ciki sai ki dinga masa addu'a a kasa a buri in ta kafa gushinta a kasa Allahumma hadi zawji bi ahsanil akhlaq wal aqwali wal a'mali innahu la yahdiha la yahdihi li ahsaniha illa anta wasrif anhu sayyi'aha la yasrifu anhu sayyi'aha illa anta ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga kyawawan dabi'u kyawawan mu'amala kyawawan zantuka ba wanda sai shiryar da shi sai kai ka kawar masa da munanan dabi'u munanan zantuka munanan aiki babu wanda isa ya kawo masa in ba sai ba in Allah ya karba sai ya canza miki shi na'am
ni sun da yana tare da ramar da ya kamta su inda bi da ido da wannan shirin na mun Ramadan wata albarka tare da ni Abdulrahman haka ne muna tare da Dr. Muhammad Ahmed Baba inda yake amsa mana fatuwar da kuma sauraron ku bai ku akan muku lamu akwai Haruna Bature daga Tsuntsuno
na'am
yace menene hukuncin zuwa fati bayan an sha ruwa cikin Ramadan
to hadisin imamu tirmidhi yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin fi nafsi fi sadrika wa karihta an yatli'a alayhi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya ka aiwatar da shi sa'annan kuma ba ka so a ganka kana aiwatar da wannan abu kaga wannan yana nuna akwai alaman tambaya akan ibadarka ta azumi na wata daya kafur kai ibada wannan kuma yana gada da takwa kaga kenan alaman tambaya lisanil hal ya nuna takwan nan da ake samu baka same shi ba tunda Allah ya ce la'allakum tattaqun to kaga babu takwa kenan dan da akwai takwa zai hana ka ci gaba da wannan dabi'a tunda makaranta yanzu take ci kana makaranta ne da ake tarbiyyar da cewa an sa abubuwa kamar kaza kai kaza kai to ka tunda har kai wata daya to sai ka ci gaba da jurewa da daurewa akan abin nan to kaga
balantana wannan a cikin
to kaga
makarantar ne wato
akwai matsala akwai matsala Allah kuma ya shiri wannan zuciya daga aiwatar da irin wannan mummunan dabi'a
akwai Jamil Mikail Adam yake cewa ya hukuncin masu zama gefen hanya suna yi da mutane
shi dai na farko dai sun yi haramun saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Bukhari da Muslim manzala ce iyyakum wal julusu ala turqat qalu ya rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha qal أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عدد شرط لجداؤكم. من قال لك أهدئنكم دزماء مجاجر أهدئنكم دزماء أباكين هنيا سكت يا ما أكين الله ونلوك تيبول نيكي ساميكي زماء أباكين هنيا. من قال لك إن كنت سيكون زونة أباكين هنيا تككلا دهقوكي جداجر نفركو يتي رد السلام mutumin da zai wuce maka sallama sai ka amsa. Na biyu kaful aba, duk wani abu na cuta da ka zauna ka hango shi, kusa ne, katako ne, da mai tafiya ko kwalba ne ko me ne, abin da zai iya cutar da ka, indai ka gani to wajibinka ne ka je ka dauke. In baka dauke ba laifin na wani ya cutu, Allah zai kama mutum da wannan laifi. Sai ya ce da gabbal basar shi ne rinta ido, ba duk macen da ta wuce za ka kalle ta ba. Yawwa, sannan kuma ba duk namijin da ya wuce za ka kura mai ido ka ce kaga rayuwar gwamnati, kamar yadda mutane ke cewa ya wuce da mota bai san ya aka ya samu yawa sai ce kaga kalansu nan. To kaga shi ma ya shiga ciki. Sa'annan sai ce wal amru bil ma'ruf, kana tsaye sai ka zo kana zauna a baki hanya sai ka goni ya wuce da budurwa ya rike ta, to fa dole sai ka je ka mai nasiha. In ko ba haka ba ka saba wa Allah. Manzo Allah ne ya faɗi, kuma wannan shine dokan hanya. Dokan hanya, in dai zaka zauna a hanya to sai ka kula da shi. Kai kuma ni da kikkiawa kuma kai hani daga aikata mummuna. To kaga in ba za ce wannan ba to tabbas ka saba wa dokar Allah.
Sai
mutum ya hakura da zama. Dan manzo Allah ma ya hana wato tattaunawa bayan sallar isha'i. Kana gama ka koma gida ka je ka zauna da iyalinka yafi maka alkhairi. Allah ya sa mu dace.
Amin. To sai mai tambaya ta gaba Ummu Khadija daga Tudun Wada.
Na'am.
Take mai karamin tike da ke laulayi za ta iya ajiye azumi daga baya ta rama ko dole sai ta ci gaba da haka?
Ita ne tike idan tana wahala kuma cikin karami ne wanda babba ne, inda tana da ciki yana daga cikin ababen da aka yi rangwame ga mace ta ajiye azumin ta ciyar a makon kowace rana a miskini, sannan kuma ba za ta rama ba. Duk da a malikiya an ce za ta ciyar kuma za ta ajiye azumin sannan kuma za ta rama, kaga ibada biyu kenan aka daura mata. Wannan kuma ita ce fatawar da ahnaf su ma suke da shi akai, amma sai dai nasu sun yi tafsiri, sun ce idan misali ɗanta ne ko kuma abin da ke cikin ta ne zai wahala, to suka ce ta ajiye azumin ta ciyar amma ba za ta rama ba. Amma idan ita ce ke galabaita take wahala kuma abin da ke cikin cikinta ba, to za ta ajiye za ta kuma ciyar amma kuma bayan azumi za ta rama. Na'am.
Sai Abba mai aski daga unguwar Rimi yace Habibu Andamali daga Rijasa Alasahata sun yi ta haka da ya rubutu.
Na'am.
Yana cewa ina hukuncin mai azumi da ke yawan wake-wake, sai kuma abin da ya sa mishi kenan.
To ana jiya masa tsoron azuminsa ya lalace. Saboda yana daga cikin abin da ke iya taba azumi har ya kai shi matsayin babu bilisanil hal ko bilisanil maqam. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan wato tsawatarwa ga mai azumi da yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash. To daga ciki akwai al-lagu war-rafath, kaga wargi da kuma yasassun magana. Kaga waka yana daga cikin wargi da kuma yana daga cikin abin da ke tauye daraja na azumi, zai iya kai shi matsayin da ma zai tashi fitan babu kawai yunwa ya sha da kuma kishin ruwa. To kaga wannan yayi hattara, sannan kuma yayi gaggawa wajen tuba zuwa ga Allah, saboda shi ma kide-kide yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka ji tsoron Allah ya tuba daga wannan aiki
sai abban mai aski da gungori yace ya ake istighfari
yadda ake istighfari shine mutum ya ce astaghfirullah 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 ina neman gafaran Allah ina neman gafaran Allah ina neman gafaran Allah wannan shine istighfari akwai bambancin sa da tuba shi kuma tuba yana da sharuɗai kafin Allah ya karba wannan istighfari
bambanci misali tsakanin wanda malam yayi yanzu da astaghfirullah wa tuba dai
kai duka wannan yana haɗe da juna amma ba darajar sa da ɗaya da tuba daga laifi ba shi wannan yana daga cikin zikiri wanda ke daga darajar mutum ya kankare masa wa an sukura kure tsakaninsa da Allah shi kuma tuba shi ne manya-manyan laifuffuka kabairai wanda Allah ya haramta wa bayi su aiwatar suke aiwatar da su to sai sun cika sharuɗan tuba nadama wannan ikhlasi ya zama na don Allah ya bar wannan aikin sa'annan kuma ya bar wannan aikin daga ranan da ya gano illar aikin sa'annan kuma ya kasance kafin ran sai kai makoshi ko kuma kafin rana ta keto daga yammacin ta ya zama na cewa ya bar wannan aiki lokacin arfa kofa kenan to wa'annan idan ya cika sharuɗan tuba shine Allah zai karba masa wa'annan ayyukan kuma za a sankare masa su ba za a tambaye shi akai ba in ya cika wa'annan sharuɗan
sai Maryam Umar daga Riga ta ita tambayar ta so kusan kamar malam ya amsa ta da amma dai bari mu karanta ta so gugwaran da ba su da aure in sha'awa ta da ne sai a za su kamar tun farkon shiri malam ya amsa wannan
fatawa gaskiya ne sai dai mu kara da hadisi guda daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj innahu afdalu lil basar wa ahsanu lil farj fa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija' ya ku tarin matasa gwagware mari da amma wanda ya kai shekarun da zai iya mallakan kiyamati kuma yana da abin da zai iya ciyar da ita to ya aure shi ya furta ido kuma shi ya kasange al'aura to wanda ba zai iya ba bi ma'ana
ba
halin sai manzo Allah ya ce to na hure shi da yin azumi azumin nan zai zama kamar tamkar fidiya ce gare sa bi ma'ana zai karya garkuwar shi a wajen to kaga irin wannan ya yawaita yin azumi kaga kamar litinin da alhamis 13 14 15 na kowace wata na musulunci to in Allah ya da Allah zai rage masa karfin wannan sha'awa sannan kuma ya hada shi da addu'a
akwai Sadiq Muhammad daga Maiduguniya
yake
cewa ya halatta mutum ya dauki mashayin giya aiki dan ya san cewa idan ya bashi kudin wannan aiki da ita zai je ya kwafada
ba baya halatta saboda Allah yake wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekeniya a bisa biyayya da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saba wa Allah da wuce gona da iri inda wannan kaga baka taimake shi babban ka ƙara an gaza shi ne cikin wannan aiki
sai mai tambaya ta gaba Amina Usman daga Kulmin Bashi da ita da Ummahan kusan tambayar suna da alaka da juna ita Amina tana cewa ne ina hukuncin mutumin da baya sallar subahi a Ramadan kule kan bada uzurin ya maka ne amma ita ma har tana magana tunani a sallah ina matsayin irin wannan sallah
tunani a matsayin sallah yana rage wa sallah daraja
na'am
sai ba zai yi a ce mutum yana sallah baya tunani ba to sai dai tunanin ya rabu kashi biyu akwai tunanin al'amura na duniya akwai kuma tunanin al'abu da suke da alaka da sallah kuma da lahira in wannan ne tunanin abin da ke da alaka da sallah da ingancinsa da lahira wannan yana kara wa sallah daraja shine khushu'i in kuma tunani ne akan al'amari na duniya wannan kuma yana rage wa sallah daraja kamar yadda yazo a cikin wato musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin masu sallah wani zai tashi bayi da ladan sallar sai 1 bisa 10 wani 1 bisa 8 wani ɗaya bisa bakwai, wani ɗaya bisa shida, wani ɗaya bisa biyar, wani hudu, ɗaya bisa hudu, ɗaya bisa uku, ɗaya bisa biyu, sannan ɗaya bisa ɗaya. Ya ce wani kuma zai tashi tutun babu, kawai as-sahar wahala kawai yayi na sallah. Eh, to kaga wannan kenan. To wannan shine alaƙar da ke da mutumin da yake da tunani. Sai wancan tambayan ka ce
hukuncin wanda baya
sallah subahi, to abinda za a duba anan shine me yasa baya sallah. Idan ya zama na cewa yana kwantawa ne can ƙarshen dare yasa baya samun yin sallah, anan za a masa nasiha ya ji tsoron Allah ya kwanta tun daga farkon dare din ya samu
ya
dinga tashi ya yi sallah. In kuma ɗabi'a ce tasa baya iya tashi ita kwata, to wannan ba za a ce ya yi laifi ba, saboda hadisin Safwan bin Mu'attil Allah ya kare yadda a gare sa, wanda Imamu Abu Dawud da Imamu Nasa'i da Imamu Ibn Majah suka rawaito, matar shi ta kawo karansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace mijina duka na yake, idan kuma ne azumi ya karya min, sannan kuma baya tashi sallan asuba. Kaga magana guda uku. Sai manzon Allah ya kira mijin yace matarka ta kawo karanta, ta ce na farko kana dukanta, na biyu kai azumi kana karya mata, sannan na uku baka tashi sallan asuba. Sai ce gaskiya ta faɗi, amma bata faɗe shi yanda yake ba. Sai ce dukan da kace kina mata, na mata sharadi duk lokacin da na dawo gida, in tana sallah ta gajarta sallanta don ta min hidima, sai ta ɗauko bakara. Haka shi za a ce bata faɗi yanda yake ba, sai ta ɗauke bakara sai ta dire, sannan ni kudi ya ce sai na dake ta saboda ta ɓata min lokaci. Kaga ita ta faɗi gaskiya, amma ta faɗe shi yanda abin yake ba. Sai ce to shi ne dalilin duka. Sai ce na biyu da ta ce ina karya mata azumi, ya ce ya ma'aikin Allah ni matashi ne, idan na dawo gida wani lokaci da rana na ce ina buƙatanta, sai ta ce min tana azumi, sai na ce ba ruwana da azuminta, sai na biya buƙata. Sai manzo Allah ya hadisi ya ce to daga yau duk matar da mijinki na gari baya halatta ta yi azumi sai ta nemi izininsa. Kaga an warware. Ya ce na uku da ta ce ba na tashi sallar asuba, ya ma'aikin Allah kai ka san irin aikin da nake, shi ne mutumin da ke tattaro ababen da aka manta a wajen yaƙi. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya, to shi ne ke tsayawa a baya. Yawwa, duk abin da aka manta shi zai tattaro ya kawo. Ya ce to in na dawo gida a gaje nake jagab, sai in kwanta ba na sanin lokacin da subahin ya yi. Idan kawai na farka sai ne sallah na, sai manzo Allah ya shi bai ce mai komai ba. Kaga da laifi ne. Akwai ka'idar malamai suke cewa ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuzu. To saboda haka kaga sai manzo Allah bai ce masa komai ba, anan ya fi karfinsa ba wai ganganci bane. To wannan sai a duba me ya dalilin. Idan wancan wasan ne yake ya tsaya ya kalle-kalle da sauransu, to sai a ce ji tsoron Allah shi ya jawo. In kuma ɗabi'arsa ce yana in ya kwanta yana nauyi bacci saboda yanayin sana'arsa ko aiki, to anan sai a kwaɗaitar da shi ya yi ƙoƙari ya sa alam. Ke ma da kike matarsa ki yi ƙoƙari ki dinga tada shi a kan wannan lokacin, tunda daman kai ana taimakekeniya ne tsakaninku da juna. Na'am.
Me sauran yana tare tare mara dai a kan 92 da ɗigo ɗaya a wannan shirin namu na Ramadan, watan albarka tare da ni Abraham Hassanin, muna tare da Dr. Muhammad Ahmad Baba inda ya amsa mana fatawoyin da kuma sauraro ku faifu. Ana iya turo mana da irin waɗannan tambayoyi a layin da za a ambata yanzu 0806-9188-5 wanda nisa layin 0806-9188-5 wannan shi ne layin da za a rika turo mana da rubutaccen saƙo, wato text message a yi rubutu mai kyau, tambaya mai ma'ana, a sanya suna da gari ko unguwar da marubucin yake. Insha Allahu a cikin shirye-shiryen mu masu zuwa za a ji amsar wannan fatawa. Za mu tafi ga ɗaya ɓangaren na wannan shiri inda muka zaɓi uzurori da ka sa ya rage asu. To akan kallahu dame-dame ne ne mutum misali a shari'a ta ba da dama idan abin wato ya ga ya samu kansa irin wannan hali ya yi a jazumi ko babu wani laifi a kansa.
Uzurori guda biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Qur'ani. Da Allah madaukaki yake magana akan kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sai ce ayyaman ma'dudat fa man kana minkum mariida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wannan shine muhallin shahid. Duk wanda ya kasance a cikin ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mariida mara lafiya. Aw ala safarin ko kuma matafiyi shine akwai abin da malaman usul fiqi suke kira wato ittiba'un nas. Ittiba'un nas shine kaddara wata kalma don a fitar da ma'anar hadisi ko aya ta fito da kyau, wanda malaman balaga suke kiran sa abmar. Shine fa man kana minkum mariidan aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin ukhra. Idan ya ajji azumin to ya rama wa an su kwanaki na daban wanda ba a cikin wannan watan ba, tunda ai ba zai yi a lokaci daya yace zai rama ba, saboda shi yana daga cikin wajibul mutayyaq a wajen malaman usul fiqi da fiqi, cewa wajibi ne wanda lokacin sa kuntace yake, ba yiwuwa ka zo da shi ka zo da wanin sa a daidai wannan lokaci. To saboda haka wannan mara lafiya da matafi su kuma shi mara lafiya ya rabu kashi biyu, sannan shi kuma matafiyi ya shiga zabi. Idan ya ga dama yayi, idan ya ga dama ya aje wajen ganin daman zai wahala ko ba zai wahala ba, shari'a ta amince masa in dai sunansa matafiyi to ya halatta zai iya aje azumi in ya ga dama. In kuma yace zai yi wannan babu laifi, sannan shi inda aka yi masa dabaibayi shi ne idan zai yi tafiya kuma zai wahala zai jigata a cikin wannan tafiyar, to anan musulunci ya hana shi ma yin azumin gabaki
daya.
Wajibi ne aji, saboda abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya da zango manzon Allah ga an yi ficirindo ana taimawa wani fifita ana yayyafa masa ruwa, yace me ya faru, aka ce sa'in azumi ne ke jigata shi. Sai manzon Allah ya hadisi yace laysa minas siyam laysa minal siyamu fi safar, kai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya. Shine sai malamai suka fitar da wata ka'ida hukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama, hukunci yana gudana tare da illar sa, in an samu illar an samu hukunci, in babu illar babu hukunci. To kaga shi abin da yasa manzo Allah ya faɗa haka, halin da ya shiga na jigata da wahala shi to bai daga cikin biyayya ga Allah. In zaka shiga irin halin da wannan mutumin ya shiga ka ce za ka yi azumi, to ka ga manzo Allah ya hana. Amma in ba wahala kuma lafiya lau, in ka ga dama ka yi azumin, in ka ga dama ka aji. Sahabbai haka suka fahimci addini, wato fahimtar addini na da daɗi. Sahabbai sun yi tafiya kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim, a cikinsu akwai masu azumi, a cikinsu akwai kuma wanda ba sa azumi. Suka cewa waɗanda ke yin azumi ba su ce mu mun cika san azas ba. Ba wanda ke tsangwamin wani saɓanin yau, yanzu misali za ka je zariya yanzu sai ka ce kai bari raya wannan sunna, sai ka karya azumi kawai wani zai ce da lafiyarka nan da zariyan da ba ta ba. To sahabbai ba haka suke ba. To fahimtar addini yana da daɗi idan mutum ya fahimce shi. Babu wanda ke tsangwamin wani a cikinsu, saboda sun san cewa Allah da ya halicce mu shi ya halatta, to me za ka tsangwama wani kuma a kai? Koda kai za ka iya ne, shi kenan, shi ya gama zai iya ba, kai ya gama zai iya, amma ya ce bari ya raya wannan sunna. To ina kuma yi laifi? Kaga wannan kenan. Shi kuma mara lafiya akwai almaridul ladhi yurja bur'uhu, akwai mara lafiyar da ana fatan zai warke yanzu ko anjima. To shi wannan daman wajibi ne idan rashin lafiya ya kama shi ya ajiye azumin, saboda ya samu koshin lafiyar da zai ci gaba da azumin. Misali mutum malaria ta kama shi, yana jin zafi ga sanyi, yana kirkirma da sauransu, kada ya ce shi zai ci gaba da yin azumi don zai iya haifar mai da matsala. To sai ya ajiye azumin, ya sha magani a mai allurai, ya samu sauki kila cikin kwana biyu uku ya warware, kaga sai ya daura a kai. amma idan yace zai ci gaba da yin haka to zai kai matsayin da azumin baba zai yi ba kuma babu lafiya to kaga maimakon dan kwana biyu uku sai ya ja sati biyu kafin ya samu lafiya to kaga ya cutar da kansa to a wannan sai ya aji azumin ya sha dan ya samu sauki sannan akwai al-mardu alladhi la yurja buru'u akwai rashin lafiyar da ba a san lokacin warakarsa ba to shi kuma wannan musulunci ya daga masa kafa shi azumin ne ma ga baki ba zai yi sa ba zai dinga ciyarwa ne a makofan kowace rana miskini wa'annan kenan sai na ukun su shine dattijo da kuma dattijuwa wanda shekaru ya ja ba za su iya yin azumi ba sa'annan kuma mace mai ciki ko kuma mai shayarwa su wannan suna karkashin wannan ka'idar wa 'alal ladina yusiqunahu fidyatun ta'amu miskin to su wa'annan an ba su dama dattijo da kuma dattijo wanda ba sa iya yin azumi saboda shekaru su a kowace rana ana ciyar musu da wato miskini a matsayin fidyatai ko dai a bada danyi ko kuma a bada dafaffe kuma za a iya badawa kullum kuma za a iya jinkirta sai ranar ƙarshe na azumi sai a tattara a bada wannan duk wanda aka yi yayi sai kuma mace mai ciki da kuma shayarwa to shi kuma mata masu ciki kamar yadda hadisin Anas bin Malik al-Ka'abi ga wanda al-Khadim yake cewa wata rana mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka yada zango ana kuma watan azumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai azumi ba shi bai azumi ba amma Anas bin Malik al-Ka'abi yana azumi sai manzo Allah ce mai udunu ya Anas sai ya matsu sai ce kul sai ce la sa'im manzo Allah ce lokaci sai ce amina azumi manzo Allah da aka turo shi da sakon ya aje azumi wanda yana da karfin mutane 30 amma kuma ya aje azumi sai Anas ya ce amina azumi sai ce to al-hamil wal-murdi' wash-shaykh al-kabir Allah ya daga musu kafa akan wannan su ciyar a makofan kowace rana miskini Anas bin Malik da ya faɗi wannan sai ya ce wallahi laqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam aw kilayhima na rantse da Allah manzo Allah ya gaya min wannan ko dukan su guda biyun nan dattijo da kuma dattijuwa da kuma mace mai ciki da kuma shayarwa sai ya ce ya laifin ya ce ya kai cansa da ya ci liyafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake bada labarin yace lokacin da manzala ce mai zuwa ci to yanzu yana bada labarin yake cewa da ya sani da ya karya azumin amma a lokacin ka san yanda kurutiya yake kai sai yace a'a saboda haka da shine malamai ke tabbatar da akan cewa mace mai ciki da shayarwa sa'annan kuma wanda ba za ta iya azumi ba saboda irin wannan dalilin cewa za ta aji kuma za ta ciyar da miskini a makofan kowace rana duk da yake akwai sabanin malamai da dama akan wannan babin sai dai wannan tun daga kansa haƙuri kaga kamar Nana Aishatu tana da wannan fahimtar cewa za a ciyar ne ba za a rama ba sa'annan su da Matudina Aqwa yana da irin wannan fahimtar za a ciyar ne ba za a rama ba Abu Huraira yana da irin wannan fahimtar za a ciyar ne ba za a rama ba Abdullahi dan Umar dan Khattab shi ma yana da wannan fahimtar za a ciyar ne kuma ba za a rama ba uwa uba Abdullahi dan Abbas shi ma yana da wannan fahimtar za a ciyar ba za a rama ba sannan Anas dan Malik al-Ka'abi shi ma yana da wannan fahimtar za a ciyar ba za a rama ba duk da jamhurin malamai sun tafi akan cewa za a ciyar ne kuma za a rama amma wannan magana ya fi ƙarfi
ne kamar wani tara tara mara da SM 92 da dubu da wannan shirin namu na Ramadan watan albarka tare da ni a kan Hassan yau muna tare da Hassan Muhammad Ahmad Baba inda yake mana nasihohi akan uzurorin da ka iya sa aji azumi zamu tafi ga ɗaya ɓangaren na wannan shirin inda zamu buɗe hanya saboda mai sauraro ya kira kai tsaye ya yi tambaya akan abin da ya shige masa duhu layin da za a iya tuntuɓar mu shi ne 0813 43321 zan maimaita layin 0813 43321 uku hudu, tara uku biyu uku, daya uku, wannan shine layin da za a ainihin wato kira mu kai tsaye ga wani ya shigo. Assalamu alaikum.
Barka
ka dai da muke magana.
Kuna tare da lawan laje doga.
Kuma Allah.
Kuma da Allah sa ka da alheri. Akwai da muna tare da wannan shiri. Kuma abin da rabuwar ta ba ka shiko shi yana so ma da ya dan yi mana kira.
Na'am.
Sai da yawa dukkan kullun akan samu tambayoyi abin da ya shafi bangaren musamman matasa abin da ya shafi sha'awa da sauransu. Da kuma Allah kai kira ga iyayen mu maza da mata bangaren ta sauƙaƙa wajen abin da ya shafi bangaren talaki da sauran hidiman da ake yi wajen auren. Hakan yakan hana a samu tsarin a yin auren ko koyin ma wajen abin an kawai tashi ya yi yawa gaskiya wani ne da mata ku ta fi lafiya.
Na'am, kamar da kare da gaske da wannan abin nan tambaya ta ku, ko in ce kira ko ka ci, insha Allah malam zai bayani. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi.
To malamai barkan ku da aiki.
Barka ka dai da muke magana.
To kuna magana da Usman Sautin Salam da ke cikin garin Garka.
To malam Usman.
To malamai ina da tambaya, mutum ne yake haji. Eh Allah ya sa ya azanya taga kafa haka. To garin irin kafa da ta gani ra'ayi mai ya ta ta mai irin allura kai ta
gaskiya ne wato matsalar da ake fuskanta da yawa daga cikin mutane sun kan yi wa matsalar gurguwar fahimta. Yanzu laifin iyaye kadai ake gani, ba a ganin laifin samarin. kuma ba sa ba a ganin laifin ɗan matan kuma ba a ganin laifin al'ada yanzu kamar yanda ya fadi za a iya auren masa da iya ya ba da sadaki a kawo ta tilo ɗakin sa haka kurin zai karbe ta tsakanin shi da Allah
shine wata mishkila
tunda aure yawa al'ada ce saboda haka kada ku jinjina wa iyaye kadai a al'adance haka kawo ta ba gara ba kaza kada zai karbe ta ba shi yasa dole idan an kalli nan
sai a kalli
can kuma sai a danyi balancing din matsala to wato abin da ya kamata a ce shine eh an san wani lokaci wasu iyayen sukan tsawwala su duba wa'ansu kuma samarin su ma sukan sa dogon buri yawa saboda haka yana so in za a zo a zo masa da manja a zo masa da shinkafa buhu wannan kaza to duk wannan da firiji da waye kuma kaga da akwai matsala kuma wannan akan iyaye aka aura shi kuma ba dukkan su suke da wannan damar ba sai a ce sai a dan rage abinda ya samu ai a cire wannan dogon burin na al'ada saboda al'ada ce yawa ba wai iyaye ba al'ada ce sai a dinga yi wa al'adan kuskure ma yawa to shi kenan
to shi Usman Sautul Kalam daga Rigasa kusan tambayar suna da alaka da ta shi Idris mai kifi bayan da ta ba Rigasa
na'am
yana shi Sautul Kalam yana magana akan cewa wanda ya samu
karaya ya tsage
na aka masa allura irin ta kashi
penalty
aka masa a wannan wurin amina wato shi kuma nan shi Idris yana magana akan cewar allura ce kawai da ta ciwo ba ta ciki ba ko abin wanda ke wadatarwa akan haka to amma kuma da aka allura kuma ya ji
ya kara masa energy
da sauransu waɗannan
nau'i na allurori gaba-gida suna ba shi nau'i na allura al'ibar ghairu mubtiya baya karya azumi wanda yake allura da ake yi wa mutum na ciwo misali yana malaria ya ɗan ji sign bai ka da shi ba sai je asibiti sai aka ce malaria ne sign ne yake motsawa sai aka ce aka mai allura shikenan ba matsala azumin tana nan bai abin nan ba amma duk alluran da yake aikin da abinci yake yi a jikin dan adam to yana karya azumin mutum shine duk alluran da zai baka karfi a jiki kamar yanda abinci zai baka karfi in ka ci ko ruwa idan ka sha to hukuncin sa yana karya azumi saboda ka kai yanzu abin da zaka duba me yayi maka idan ya baka karfi irin yanda abinci ke baka karfi idan ka ci to hukuncin sa ya karya azumi in kawai na rashin lafiya ne aka ma mutum allura ko chloroquine ko makamanta haka wannan bai karya azumin sa ba ko da ya ji ɗanɗanon sa a makoshin sa tunda ba hukuncin abinci bane tunda an yi kiyasin sa ne da wancan hadisin Abu Huraira yadda uta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ya bar cin sa ya bar shan sa kenan azumi ya kamewa daga ci da sha to duk abinda zai haifar da ci da sha ko sha'awa ina zuciya abin da ke karya azumi to kaga wannan an samu ciki alaman ci ko sha saboda ya bashi karfi kuma ci da sha yana kara mutum kuzari da kumari ne saboda haka ya karya azumi
Ibrahim Daura shi yana mai fata sai ne a kan sallahu sai awwal dariya daga katin gari
na'am
cikin gari Kaduna
na'am
yace akwai lada wajen ciyar da iyali tun da dai gashi can ya ji a ce wanda ya ba mai azumi a ko da an ga tsarin da biyu ne da yana da wannan lada ta azumi
to wallahu alam kila da yana so ya wanke ne baya zo ya ci idan ka ciyar da iyalinka za ka samu lada na ciyarwa sannan kuma idan ka ciyar da wani za ka samu lada saboda ka mu dai muna da wannan ɗabi'a idan muna azumi cewa kowa kan shi ya sani baya tunanin yanda zai haɓaka hanyar samun ladansa kaga abinda larabawa suka fi mu kenan zaka ga mutum talaka ne fiti amma zai dauko ko da bino yake da shi zai fito yana son yawa to mu kuma sai muka jingina wa mawadata su ne kadai za su yi wannan abin ka ji yadda muke da kuskure
ke
amin amin
to kusan duka duka a nan zamu dade da wannan shiri a kan kallahu Dr. Muhammad Ahmad Baba mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma muna fatan nan gaba idan mun kira ba a ce maka azu.
To Allah ya sa.
Amma mun gode ƙwarai da gaske. Amma da din shi da ta Muhammad Ahmad Baba wajen limamin masallacin AST da ke na unguwar Jihar Kaduna. Ko kuma Mahmud Bijai wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri sai Halima Adiyu wanda ita ta sada da mai sauraro duka a madadin kowa da kowa ni Abraham Hassan yake cewa mutara gobe insha Allah za a je mu dauki da wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.